Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 17 ga watan Yuli shekarar 2019 akan mitoci 19 31 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad Dalol da Niya, sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakuma Kirri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku jira hutannen mu ga kanin labarai.
Wasu ƴan jam'iyyar Republican hudu sun hada kai da ƴan Democrat wajen yin Allah wari da wasu kalaman da Trump yayi ake zargin wariyar launin fata ce. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga Iran, yana mai cewa bai kamata Iran ta yi gwajin makami mai linzami ba sam. Haka kuma za a ji cewa fadar shugaban Amurka ta White House da majalisar dokokin kasar na cikin wata tattaunawa mai zafin gaske kan batun ƙara yawan kuɗaɗen da Amurka ke iya ranta.
To bayan ku gama jin labarin, za ku ji cewa tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafarawa ya ɗora muryarsa a kan ra'ayoyin 'yan Najeriya game da buɗaɗɗiyar wasikar da Obasanjo ya aike wa shugaba Muhammadu Buhari.
Mutane karambani gare su, su ɗauki abu don fadanci. Ina ganin duk wanda ya ce da su suka dan nan da Obasanjo ba masoyin cigaban Najeriya ba ne, kuma ba masoyin cigaban mulkin President Buhari ba ne.
Rundunar 'yan sandan Najeriya a Yola ta yaba wa shugabannin kungiyar makiyaya ta Miyati Allah da taimako da ta bayar wurin kama wasu 'yan garkuwa da masu garkuwa da mutane, inda ba wasu masu garkuwan suka tuba. To ko menene makomar waɗannan da suka tubar?
Yanzu haka nan don mu rubuta ma force headquarters ga abin da muka samu, ga kuma wanda suka tuba don su gaya da zamu su. Amma a yanzu haka mu daka wani mataki ba tuba, a'a, suna tare da
Madina Dauda kuma na tafi da shirinta na demokradiyya a yau, amma duk sai ba an sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wani gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumal. Yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da yammacin jiya Talata domin amincewa da kudirin Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fata da shugaban ƙasa Donald Trump ya yi akan wasu 'yan majalisa mata daga tsirarin jinsi na jam'iyyar Democrats. Kudirin na majalisar wakilai, wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240, ƙuri'u 187 na rashin amincewa, daga kausan harshe ya yi Allah wadai da kalaman nuna wariyar launin fatan da ya haddasa tsoro da ƙiyayya ga sabbin Amurkawa da mutanen da ba farar fata ba. Trump, wanda ya ce 'yan majalisun za su iya barin Amurka, wani ɗan jarida ya tambaye shi ina ya kamata su tafi, sai ya ce ya rage gare su duk inda suke so, ko kuma su yi zamansu. Ya faɗa haka ne lokacin wani taro da ya gudanar da ministocinsu jiya Talata. Ya kuma ƙara da cewa, amma ya kamata su nuna ƙauna ga ƙasarmu, bai kamata ba su tsani ƙasarmu. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga shawarar babban jami'in diplomasiyyar Iran, inda ya kawo batun tattaunawa kan shirin makamai mai linzami na Iran. Yana mai cewa bai kamata ba Iran ta yi gwajin makami mai linzami, wanda Amurka ke ganin ana iya cilla makaman nukiliya da shi. Da yake magana da manema labarai jiya Talata a wajen taron ministocin a fadar White House, Trump ya ce baya ga imanin da yi na cewa bai kamata Iran ta kera makaman nukiliya ba, ba za su yi gwajin duk wasu makaman cillawa marasa linzami ba, wanda yanzu ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 za su samu damar yi. Trump da ya janye Amurka daga yarjejeniyar shekarar ta gabata, yana mai cewa yarjejeniyar ba ta da wani ƙarfi ko tasiri akan Iran, kuma zai fara ƙaƙaba mata takunkumi ta hanyar da za ta matsa mata lamba ta nemo wata sabuwar yarjejeniya da za ta dakatar da dukkan halayen da Iran ke nunawa. Fadar shugaban ƙasar Amurka ta White House da majalisar dokokin ƙasar na cikin tattaunawa mai zafin gaske kan ƙara yawan kuɗaɗen da Amurka ke iya ranta da kuma amincewar kuɗaɗen da ƙasar za ta kashe cikin shekaru 5 masu zuwa. Sai dai kuma saƙon Twitter da shugaban ƙasa Donald Trump ya fitar kan sabbin 'yan majalisu mata hudu da kuma matakin farko na kamfen ɗin masu neman tsayawa takara a zaɓen shekarar 2020 su ne suka fi ɗaukar hankali a Amurka. Amma sakamakon tattaunawa bayan fage da tsakanin sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi akan kuɗin da ake bin ƙasa da kuɗaɗen da gwamnati za ta iya ranta don guna da harkokinta da kuma kasafin kuɗin shekarar 2020 za su samu cigaba. yarjejeniyar akan sabon adadin kuɗin da ake bin Amurka da amincewa kan sabon kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe na shekaru biyu da shirin zai fara a watan Oktoba zai iya dauke batutuwan daga kan tebur gabanin sake neman takar yakin neman zaben Trump na shekarar 2020 da kuma yunkurin ƴan demokrat na kawar da shi daga kan mulki bayan wa'adin farko a fadar White House. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Koriya ta Arewa ta soki shirin Amurka na gudanar da wani atisayen soja na haɗin gwiwa a wata mai zuwa da kasar Koriya ta Kudu tana mai cewa bayar da shawara cewa atisayen zai iya shafar zaman tattaunawar nukiliya da za a yi nan gaba da Amurka. A wata sanarwa da kamfanin dillancin labarun Koriya ta Arewa ta fitar, ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa jiya Talata ta ce atisayen zai saba da yarjejeniyar da aka cimma a shekarar ta gabata tsakanin Donald Trump da Kim Jong-un a Singapore. Za mu duba abubuwan da Amurka za ta yi, kuma za mu yanke hukunci kan shiga zaman tattaunawar aikin, a cewar sanarwar da wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Koriya wanda ba a bayyana sunansa ba. Amurka da Koriya ta Arewa sun amince za su shiga wani zaman tattaunawa biyo bayan yar ganawar da Trump da Kim suka yi a watan da ya gabata akan iyakar kodoyoyin biyu. Jiya Talata kasar Pakistan ta ce tana bayar da haɗin kai ga zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da ake tsakanin Amurka da Taliban domin kawo ƙarshen yaƙi a Afghanistan wanda ya zama sharar fage a farfadowar dangantakar wato Pakistan da Amurka. Ministan harkokin waje Shah Mahmud Qureshi ya yi wasu kalamai 'yan kwanaki kaɗan kafin Firayim Ministan Pakistan Imran Khan ya tsara wata ziyara da zai kai Washington domin ganawa da shugaban kasa Donald Trump a farkon wato a watan karan farko. Qureshi ya faɗi cewa ziyara Firayim Minista Khan na zuwa Amurka an shirya ta ne domin neman haɗa kai kan wasu batutuwa da Amurka, duk da cewa ya amince cewa batun samar da zaman lafiya a Afghanistan zai kasance kan gaba a fadar White House ranar 22 ga watan Yuli. Ya ce goren gayyatar da Trump ya bayi wa Khan ya nuna muhimmancin da ke tsakanin ƙasashen biyu. Daga ƙarshe mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sunansa don zama sabon sakataren tsaron ƙasar ya soki ƙasar Turkiya akan karɓar na'urar kakkaɓo makamai masu linzami ta S-400 da Rasha ta ƙera, kuma aka kai wasu ɓangarori a makon da ya gabata da cewa ba abu ba ne mai kyau. Hukuncin Turkiya kan na'urar S-400 ba abu ba ne mai kyau, kuma yana da ban takaici, sakataren rundunar sojin Amurka Mark Esper ya faɗa wa 'yan majalisun kwamitin harkokin soji lokacin wani zama jiya Talata domin tantance shi a matsayin wanda zai shugabanci ma'aikatar tsaro. Hukuncin da Turkiya ta yanke ya baiwa ƙasar Rasha damar kai babbar fasaharta cikin wata ƙasa mambar ƙungiyar NATO, wanda Amurka da sauran ƙawayenta ke tsoron za a saka dakarun NATO cikin hatsari. Na'ura S-400 za iya amfani da ita wajen auna jiragen NATO, ciki har da sabbin jiragen yakin Amurka ta kera samfurin F-35.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tomadalla. A Najeriya ana ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta game da budaddiyar wasiƙar da tsohon shugaban ƙasar Olusegun Obasanjo ya rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari, inda ya ja hankalinsa kan batutuwa da suka shafi tsaron ƙasar wanda ya ce ya taɓarɓare. Tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa yana ɗaya daga cikin masu faɗa a jiya a Najeriya da suka yi tsokaci kan wannan wasiƙar ta Obasanjo, inda a wannan hira da yi da suka yi da Mahmud Lalo ya ce shi bai ga wani aibi game da wannan wasiƙa ba.
Bisa gaskiya wannan takarda da Obasanjo ya rubuta takarda ce mai muhimmanci. Dalilin muhimmancin ta a zaman shi na ɗan ƙasa kuma dattijo wanda ake ganin ya riƙe ƙasar nan ba so ɗaya ba so biyu ba. Ina ganin takardar nan da ya rubuta bai rubuta ma kowa ita ba, shugaban ƙasa Muhammadu ya rubuta ma ita. Saboda haka ba dole ba ne duk abin da ya faɗi gaskiya ne, amma dai ina ganin President Buhari ya dubi takardar nan da idon hankali da kuma mutanen shi su bi inda suka ɗauka shawarar abin da faɗi ya ɗauka inda aka ganin ba daidai bane a bari amma ilimin wannan takarda ba kowa an rubuta takarda ba president ba ya rubuta takarda saboda shawara ta annaniya kada wani wanda zai zo ya magana takardar nan in ba general in ba president Buhari ba mutane karambani gare su su dauki abu dan fadanci ina ganin duk wanda yace zai saki takardar nan da obsun jeyi ba masoyin cigaban Najeriya bane kun ba masoyin cigaban mulkin president Buhari bane da farko dai ba shi an rubuta takardar nan ba
na biyu ba ka ganin mutane da na da hurumin su yi tsokaci akan wannan takarda lura da cewa shi Obasanjo ya yi ta ne a bude kowa da kowa ya gani
ai taimako ma ne kaga shi ya hada haƙi ne ka a ce yayi shiru su waɗanda ke suka wannan takardar mi suka taimaka me yasa ba su magana ba to farko sun yi shiru sai aji ba ganin shi abinda Obasanjo ya faɗi shin gaskiya ne ko ba gaskiya bane in gaskiya ne ai umar da shi in ba gaskiya bane a watsar da shi amma babu wanda zai da a ce wani kungiyar arewa kungiyar menene wani wane ne yana ba da amsar shi wannan ba daidai bane a bar wanda an rubuta takardar nan shi wanda nashi hankali shi ma shi nazari shiga abin da cikin takardar nan
wasu na tunanin kalamansa sun dan yi tsauri a cikin wasikar musamman ma da ya kwatanta yanayin da ake ciki a Najeriya yace an dauki hanyar ganin abin da ya shafi abin da ya faru a Rwanda kamar ya ka kalli wannan fani na wasikar tasa
ai misali ne ya bayar in ba dauki hankali ba wato abubuwa ne mutane ba su tsaya su hankali da abubuwan nan ni kaina nan ne a wata biyu suka wuce na ina da wannan foundation na harkokin tsaro
gidauniya
a foundation na bafra foundation na harkokin tsaro ni ma nace arewa mu harat na nan wannan abu na tsaro kamar ban ma gwamnati nauyi mu ce ita dai ke za ta yi mu ma muna da hakkin za mu fituwa mu ba taimako zai kasance wannan mu ma mun ba da namu taimako ka a bamu gwamnati ko kuma ka a mai da abin siyasa magana tsaro ta wuce gwamnati ta wuce siyasa ta jama'a ce kowa da kowa ni ma na yi wannan amma na bangare kamar ba ya bambanta da na Obasanjo kamar da na shi
a irin taka mahangar kana ga taya za a shawo kan matsalar tsaro a Najeriya musamman ma a nan arewaci a arewacin ma kuma a nan musamman yankin ku na Kebbi Zamfara Sokoto
ai wannan kamar nake faɗa magana tsaro ta wuce magana gwamnati ko kuma gwamnati ko shugaban kasa magana ta tsaro ta shafi kowa da kowa duk wanda adda hankali yaga abin da ake a arewa ya kamata shi a magana siyasa gehe guda yanzu ya ga yaya za a yi a haɗu gaba ɗaya muna da tsohon janaroli na sojoji muna tsohon yan sanda shi ne muke son mu tsaya mu gayo ta kowa da kowa da ma'aikata yan sanda da ma'aikatan sojoji da wanda an kawo da taya da mu tsohon gwamnoni da gwamnoni duk dai wanda Allah ya ba shugabanci can da mai shi yanzu mu haɗu gaba ɗaya kowa ya kawo ta shawara da yadda za a yi a ga cewa mun siyo kan wannan abu game da shawarar zan ba gwamnati
kuma jalla tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Bafarawa kenan a hirarsa da Mahmud Lalo Dundunar 'yan sandan Najeriya Ayola ta yi ba wa shugabannin kungiyar makiyaya ta Najeriya ta miyeta Allah da taimako da ta baiwa wani aikin haɗin gwiwa da aka yi lamarin da ya kai ga kama wasu masu garkuwa da mutane a can jihar Yola ɗin jihar Adamawa ga dai Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto
What I'm assuring here that anybody that contravenes the law will not be spared.
Commissioner Ensan Nanjara Adama kenan CPA Audu Madaki da yake nuna manema labarai wasu masu garkuwa da jama'a da kuma gungun yan shila da suka shiga hannu. Kuma wannan mako na zuwa ne yayin da rundunar yan sandan ke mamika lamari yabo ga shugabannin kungiyar Meeti Alat da ke taimakawa a yanzu wajen zakulo masu garkuwa da jama'a da ke boyewa a dazuka. Commissioner yan sandan ya yaba da haɗin kan da Meeti Alat ke badawa a yanzu. Da take har wasu masu garkuwa da jama'a suka tuba su biyar mutum da ya ce rundunar 'yan sandan za ta ci gaba da haɗa kai da kungiyar sa kai domin kula take bin kudin sabulu
mu gode wa Meyeti Allah Association da taimakon da suke taimaka ma police a fannin cases na garkuwa da mutane saboda na aikin da suka yi nan da mako uku da ya wuce mun samu yara guda biyar daga sun local government wanda da suna ba su da aiki su da garkuwa da jama'a muka shiga dialogue da su through Meyeti Allah har su zo sun yarda cewa daga ranar da suka kawo arm na su anan binigogi na su sun damar da binigogi guda biyar ake fulani guda biyar cewa yanzu sun tuba ba su sake yin harkan garkuwa da jama'a ba
to wai kawai na makamar waɗanda suka tuba hailaye daga kwamishinan 'yan sannan jihar Adamawan.
Yanzu hakan nan da mu rubuta ma post headquarters ga abinda muka samu ga kuma wanda suka tuba da su gaya da mu ji su amma an yanzu haka mu daka wani mataki ba to a so ta da
Alhaji Aliyu Alhaji Abare da ke zama shugaban kungiyar Miyetti Allah na shiyar Arewa Maso Gabas shine ku yi wakilci shugaban kungiyar a Najeriya.
Na zo na zannana a madadin President Alhaji Muhammadu Kirowa Ardon Zuru ya turo ne akan zo in gode maka akan haɗin kai da ka bawa membobinmu kuma muna roƙonsu su tabbata kuma su gani su copyright su samu haɗin kai da CP ɗinsu.
Yanzu haka dai wannan matsala ta garkuwa da jama'a na ku neman durƙusar da harkokin kasuwanci a sassan Najeriya batun da Alhaji Ibrahim Muhammad 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da John Arewa 19 na ko ganin fa dole ne a tashi tsaye da magance wannan matsalar.
Kai gaskiya ya shafi harkan kasuwanci seriously, wanda yake mun sani ba wai 'yan kasuwa kawai ba har ma wanda ba 'yan kasuwa, amma mafi yawa 'yan kasuwa suke kan hanyoyinmu suke kan zirga-zirga saye da sayarwa. Duk da an samu ci gaba na zamani yanzu kudade ana turawa turu hanyoyi daban-daban taransuwa da sauransu, amma duk da haka ya tarnaka harkan kasuwanci su kinafan nan lokaci suna duba mutane suke zirga-zirga da gobe ana samun matsala wato wajen kinafa din wasu mutanenmu, sannan kuma ana samun wasu irin fadace-fadacen hanya yana ritsawa da dukiya da 'yan kasuwa akan hanya, kuma wannan ya sa mutane mu kasashen waje da suke zuwa su zo su sai kaya a nan ko su je su sayar ko akai a dawo zirga-zirga ya kara ba wasu mutanen mu kusurmomin mu tsoro su zo su sai kaya kasar nan su koma. Abubuwan nan ya kawo illa da yawa duk da gwamnatin tarayya da mun sani da sauran matakai suna daidan gurgudun su, amma har yanzu muna kara kira ga gwamnatin da a fito a dauki matakai don a samu dama kasar nan ta tsaya da kafafunta.
Alhaji Ibrahim Muhammad 86 kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar 'yan kasuwa a Najeriya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Kuma jalla a gaida Ibrahim Abdulaziz. Waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 1:17 na dare a nan Washington, ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. A makon da ya wuce, wannan shiri ya fara bitar yarjejeniyar kasuwanci mara shinge da shugabannin kasashen Afirka 53 suka sa hannu kwararre a fannin tattalin arzikin kasashen duniya. Yusha'u Aliyu ya yi nazarin yadda shirin zai kasance da kuma irin amfani da kasashen za su samu a wannan yarjejeniyar. A yau za mu dora a inda muka tsaya.
Dole ne a samu jadawali wanda kasar Afirka za ta yi amfani da shi na industrialization, na gina kasa, wanda kuma shugaba Buhari ya yi ta magana cewa za a karkasa tattalin arzikin kasa kuma a tabi kowane sashi. To dole mu zo mu san yadda za mu juya kayanmu tunda su Afirka ta Kudu da Rwanda sun ba da misalan yadda za a iya juya abubuwan da muke da su zama arziki da wamami.
Kai yanzu kuɗi da muke amfani da shi a Najeriya ba shi da ƙarfi, wato ma'ana naira. Kana ganin a lokacin da za a shiga wannan kasuwanci gadan-gadan zai farfado da ƙarfin kuɗin Najeriya?
In an maganan kuɗi, ana magana ne akan wasu sinadarai waɗanda dole sai da su za a yi kasuwanci. Zan baki misali, a cikin wannan satin an samu ci gaba a Afirka ta Yamma wajen samar da kuɗi na bai ɗaya wanda mutanen yankin Afirka ta Yamma za su yi amfani da shi da ake kira ECO. Duk da ƙasashen suna da mutane masu yawan gaske kusan miliyan 385, wanda kuma ƙasashen da suka aminta ko naira ba ta da ƙarfi, ai a Afirka ta Yamma naira ta shiga yarjejeniya da abin da kudaden China yuan, saboda haka tana neman ta farfado da ƙarfin kudin wajen kasuwanci amma da China kadai. So ita kuma China, dalilin da ta shiga wannan yarjejeniya na kudi da naira, wato da yuan da naira, ko da ake ce mishi renminbi da naira, ta shiga ne da zumman za ta kama Afirka ta Yamma. To sai yanzu aka yi kudi na bai daya. To ita Afirka gaba dayanta akwai yunkurin kafa Economic Community of Africa, waɗanda idan kika duba daftarin majalisar African Union, wato headquarter kungiyar ƙasashen Afirka, akwai Commission for Africa. Ma matakin kuma duniya gaba daya, United Nations, akwai Commission for Africa, waɗanda duk sun aminta da irin waɗannan yarjejeniya wani jinuyi na kuɗi wanda kuma ana tunanin kamar yanda aka yi euro aka yi kuma echo a Africa ta yamma to ana tunanin a yi wani kuɗi da ake cewa afro afro din nan idan aka yi wannan kuɗi a Africa zai taimaka ma mutane tun daga yankin su kuɗin kasan su duk lokacin fada aka kai matsayin ai amfani da kuɗi na bai daya sannan aka kai shi a mataki na Africa to lokacin waɗannan kuɗaɗe za su fara rage darajar su sannan wannan kuɗi na Africa wanda da shi za mu kasuwanci zai daga darajar abin da duk za a dauka daga doron Africa zuwa wani doro na duniya wanda a wannan lokaci wannan kuɗin shi zai ceto darajar aikace aikace da zufan mutanen Africa ya kawo musu amma yana neman ai nazari mai girma na abin da za a yi kasuwanci saboda akwai sensitive akwai abubuwan da suke da muhimmancin gaske a duniya
yawa domin ina so dama maka tambayar cewa shin wace irin haɗin kai za a samu da zai tabbatar da irin wannan kasuwanci ganin cewa kasashe ma da suke da ƙarfi irin kasashen Turai EU da yanzu suke amfani da euro wajen kasuwanci yanzu an shiga wata rigima da yanzu haka yasa har kasar Ingila na kokarin janyewa da ake cewa Brexit to baka ganin za a samu rashin jituwa da zai kawo faɗuwar wannan kasuwanci
eh to ai shi Brexit yana da nasaba ne da tun farkon kafa wannan kuɗi na euro kasashe 28 ne a wannan yanki amma kasashen da suka aminta duka ba su sai kasashe 19 ba wanda suka aminta su amfani da wannan kuɗi ba Burtaniya ko ba amma Burtaniya ta san darajar kuɗin ta na pound sterling ta kuma san abubuwan da suka yi kafin a ruguza amfani da zinare a rinka auna kuɗin duniya da dala wanda kuma ita Burtaniya ta irin nata hikiman tana auna nata da kanta to shi yasa ta kishi
da nata pound
da nata pound din kuma wani yana da nasaba ne da wani ilimi na kuɗi kuma mu kullun tasirin kuɗin ka yana da daga abin da zaka siyar ne saboda haka irin man da ake fita da shi duniya daga yankin Africa ya isa ya daga darajar kuɗin da duk aka yi da suna kuɗin na Africa to Africa ba matsayinta a duniya sai ta dauke shi kuma randa Africa za ta dauke matsayinta zai zo ma duniya daban mamaki ne kamar yadda China ne ta wayi gari da ta yi aiki a karkashin kasa ai ba wanda ya dauka China za ta nemo ma kanta yanci domin tarihin kudin China ya kai shekara 1000 shi wannan renminbi din inda kake inda ka kalla akwai kayan da aka sayar na China to wannan shike jan mu kudi daraja kuma duk wayen da zaka yi ka hana mu kudi daraja in dai ana daukan wani abu a sayar to sai yayi darajin shi fa kwanan nan banda rugujewar naira da aka samu wanda ina cikin wanda muka tsaya tsayin daka bamu ga dalilan da za a kukkulle boda ba to wannan magana yanzu ta fito fili kullu boda kawai takura kanka ne kamar misali ga makaranta a wajen gidanka sai ka kullu yanka kace a cikin gidanka kawai za su yi ilimi to wanda haka ba za ka samu wannan ilimi ba to haka tattalin arziki kuma yanzu abin da ya kamata ka gane cewa dole a cire shingaye dole kuma a bude bodoji amma a ɗibi ma'aikata a samar da ayyukan yi a yi aikace aikacen da ya kamata shine sai ka dauki kamar ranar lahadi kuma da karfe 2 na rana ana tsala rana zaki iske cewa kowane banki an kulle to kulle bankunan nan fa da aka yi gaba daya bai hana ka je ka ciri kudinka ta iska a bankinka ba fa in bankinka
ta wayarka
kuma bankin naka ta waya ka cire kudinka
hanyar amfani da yanar gizo
ta yanar gizo saboda haka dan an kulle banki kawai sun kulle banki sun tafi bankin su ne amma kasuwa bata tsaya ba saboda abinda ake ta magana da maganan kasuwa yanzu kasuwa ta tashi daga wani wuri inda ake siye da siyarwa ta kuma wani yanayi da ake siye da siyarwa
a wani kalubale kake hangan ma kasashe 53 nan na Afirka
shine kalubale na hadin kai da rabe-raben kai idan aka samu kalubale na rabe-raben kai da kuma gini na fika koko baka isa ba to za a samu matsala wannan kuma shike ruguza komai a duniya kuma shi tattalin arziki abinda yake so kawai menene zaka sayar a baka dama ka sayar sannan kuma akwai matsaloli na akar a dibo kayayyaki wasu kasashe su samar da yanayin da za su dibo kayayyaki daga wasu kasashe na duniya domin su cimma burin su ba su da kasuwanni kamar misali zan baki makotan mu waɗanda ba su da kasuwa na motoci gaba ɗaya kasan ba su sayan motoci amma su ya kasance suke dauko motoci su kawo su siyar to mu ya da ruwan mu da komai ba za mu bude waɗannan kasuwan ba mu muka ba su dama mu bude kasan mu mana a shigo da motocin da a bar kasan da ba ta hawan mota amma ita ke sayar da motoci a fadin Afirka ta yamma waɗannan abubuwa su ne barazana kowa ya kware a inda yake da kwarewa
to mafita kuma fa inda za a samu sauki a tabbatar da cewa wannan abu yayi nasara
nasaran yana kasashen ne kowanne kamar Najeriya ba ka jiran wani yazo daga waje danka bai da lafiya ya gina maka shi dole ne a tsaya waɗannan kananan masana'antu da muke da su to a tsaya tsayin daka a ga cewa an miƙar da su suna ayyuka a ko'ina kuma ilimin da ake samu kulli yawmin a bar ƴan Najeriya ibi mutanen da suka fahimta da abin da ake nufi a kai su su ƙara fahimta da waje su dawo cikin ƙasa su ilmantar da mutane haka China ta yi ta tura masananta ƙasar Amurka ta tura su Japan waɗanda suka san abin da suke su tafi waɗannan wurare su zo da ilimi sannan a sa su a cikin wato focus laboratory ayub laboratory wato wani wuri inda za a dinka tattara bayanan in ana maganan kera waya ne to ya zama cewa waɗannan ƙwararrun duk inda ake a waya a duniya sun sani sun kuma dawo sun sanar da ƙasar sun kuma rubuta abin da za a yi ta kuma gwamnati ta sa ƴan kasuwa a ciki kar a bar ƴan kasuwa su ta ɗiba riban su suna mai da su wasu yankuna na duniya duk abin da aka samu a kasuwancin nan da za mu yi da waɗannan ƙasashe to a san yanda aka kyautata harajin mu aka kuma kyautata aiki da harajin sannan kaman a Afirka ta yamma abubuwan da ba su din nan ba sai an samar da su kamar misali in za kai kuɗi na bai daya ana neman kuma hanya ta bai daya misali daga Najeriya zuwa Guinea Bissau ya zamana akwai titin jirgin ƙasa Najeriya ta yi nata Guinea Bissau ta yi nata idan aka hada waɗannan to zai taimaka ma zirga zirgan mutane da kuma kayayyakin da ake yi da kuma kasuwancin da ake yi
yadda shirin ya zo ƙarshe kenan a madadin ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasashen duniya Alhaji Yusha'u Aliyu ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake sallama da ku mu kasance lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda kuma lokaci ne da sarfi da zai kawo mana takaitattun labarin duniya
to a takaice yan jam'iyyar Republican hudu sun haɗu da dukkan yan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka da yammacin jiya Talata domin amincewa da kudirin Allah wadai da kalaman nuna wari launin fatar shugaban kasa Donald Trump ya yi akan wasu yan majalisa mata daga tsirarin jinsi na jam'iyyar Democrat kudirin na majalisar wakilai wanda ya samu amincewa da ƙuri'u 240 ƙuri'u 187 na rashin amincewa daga kausan harshe yayi Allah wadi da kalaman nuna wariyar launin fatar da ya haddasa tsoro da kiyayya ga sabbin Amurkawa da mutanen da ba farfata ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya mayar da martani ga shawarar babban jami'in diplomasiyyar Iran inda ya kawo batun tattaunawa akan shirin makamai mai linzami na Iran. Yana mai cewa bai kamata ba Iran ta yi gwajin makamai mai linzami wanda Amurka ke ganin ana iya cilla makaman nukiliya da shi. Da yake magana da manema labarai jiya Talata a wajen taron ministoci a fadar White House, Trump ya ce baya ga imanin da yi na cewa bai kamata Iran ta kera makaman nukiliya ba, ba za su yi gwajin duk wasu makaman cillawa marasa linzami ba, wanda yanzu ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2015 za su samu damar yi. Fadar shugaban Amurka ta White House da Majalisar Dokokin Ƙasar na cikin wata tattaunawa mai zafin gaske kan ƙara yawan kuɗaɗen da Amurka ke iya ranta da kuma amincewa da kuɗaɗen da ƙasa za ta iya kashewa cikin shekaru biyu masu zuwa. Sai dai kuma saƙon Twitter da shugaban ƙasa Donald Trump ya fitar kan sabbin 'yan majalisu mata hudu da kuma matakin farko na kamfen ɗin masu neman tsayawa takara a zaben shekara 2020. Su ne suka fi ɗaukar hankali a Amurka, amma sakamakon tattaunawa bayan fagen da tsakanin sakataren ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi a kan kuɗin da ake bin ƙasa da kuɗaɗen da gwamnati za ta iya ranta don gudanar da harkokinta da kuma kasafin kuɗin shekarar 2020 za su iya samun ci gaba.
To duka da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri sai kuma can da hantsi za ku ji buɗake da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Safiul Hashim Guban da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya shirya ba da umarni wato Malam Sidi da kuma injiniya mu na wannan safiya John Ellison da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.